إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan safiya ta ranar Laraba wadda ita ce safiyar 9 ga watan Jumadal Ula shekarar hijira ta 1445 daidai da 22 ga watan November shekarar miladiya ta 2023 a wannan makaranta ta Baba Ahmad Foundation for Islamic Education for Islamic and Science Education afwan domin ganawa da waɗannan fuskoki masu albarka na ɗaliban wannan makaranta mai albarka Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya shi muku albarka ba tare da bata lokaci ko shiga cikin wasu muqaddimat ina so kawai na tafi cikin kan abin da aka ce ne magana akai an ce ayi magana akan matashiya mai taken yaya kamata musulmi ya mu'amalanci jarabawa yaya kamata musulmi ya mu'amalanci jarabawa to ina so tun farko mu san cewa jarabawa da muke magana anan ba examination wanda kuka saba yi karshen tamun ake nufi ba ba shi bane ba examination da kuka saba yi a karshen term na karatu ko karshen makaranta gabaki da yake magana ba anan ana nufin jarabawa wato fitina matsalolin rayuwa da suke bijiro mana a kullun ina jin haka ne kuma yawa to farko ya kamata kenan mu fara defining mu fara kokarin fahimtar me ake nufi da jarabawa a wannan context din sabanin abinda yake shine watakila almutabadir ila alazhar abinda zai fara zuwa cikin tunanin dalibai irin ku wanda a ƙarshen kowane zango kuna fuskantar jarabawa examination wanda yake yi bayan an karantar da ku to anan ba muna magana akan wannan bane muna magana akan fitintunu da jarabawoyin rayuwa da damuwa waɗanda ke bijiro wa ɗan adam kusan kullum ita jarabawa a rayuwa abu na farko da nake so mu fahimta shine sunna ce daga cikin sunnonin Allah akwai abin da yake ce ma as-sunanul kauniyya al-ilahiyya sunnonin da Allah ya tsara rayuwa a ciki kullum rana za ta fito ta fadi dare zai yi gari ya waye kullum za a yi jiya a yi yau a yi gobe wani lokaci a yi damuna wani lokaci a yi rani wani lokaci dan adam ya ji damuwa wani lokaci ya ji farin ciki wani lokaci ya yi samu wani lokaci ya rasa a mutu a haifa a yi aure a yi saki a haihu a girma a tsufa a mutu wannan su ne sunanul kauniyya wanda Allah yake cewa walan tajida li sunnatillahi tabdila ba wanda yake canza yadda Allah ya yi duniya to daga cikin abin da Allah ya tsara a duniyar nan shine cewa wannan rayuwa da dan adam yake yi ba ta wofanta daga damuwa kullum dan adam da dukkan nau'insa babba da yaro maza da mata tsofaffi da masu karancin shekaru masu ilimi da wanda ba su da shi masarauta da waɗanda ake shugabantansu attajirai da talakawa masu ƴanci da wanda suke ba su da ƴanci masu addini da wanda ba su da shi hadith wala haraj kowa yana da irin damuwar take damun shi ba haka bane kowa yana da irin larurar da Allah ya jarabce shi da ita kowa yana da wani abu da ya datse mishi jin daɗin rayuwa kowa yana da wani abu da yana shi rawar gaban hantsi babu mutumin da zai rayu 24 hours
yace duka a cikin jin dadi yake sai ya fuskanci wata matsala akalla sai ya ji yunwa akalla sai ya ji takaici ko gajiya ko bacci ko sai wani ya bata mishi rai ko sai ya ga abin da baya so to haka Allah ya tsara rayuwar mu kamar da Allah yake cewa a farkon suratul ankabut ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wai mutane suna tsammanin za a bar su ne su ce sun yi imani babu jarabawa a rayuwar su Allah ya ce walaqad fatanna alladhina min qablihi haqiqa mun jarabci waɗanda suka gabace su fala ya'lamanna allahu alladhina sadaku Allah yana jaraba wannan ne dan ya tantance waɗanda suke yin addini da gaskiya wala ya'lamanna alkadhibin kuma da sannu Allah zai ware su waye makaryata wanda ba da gaskiya addini ba so haka mu dan rike wannan matsayin point number 1 cewa wannan rayuwar ba ta yuwa sai da jarabawa hatta waɗanda kike kallo ko kake kallo kana ganin kamar ai oh suwana da wanda sun ji dadi su ma suna nan da wata matsala da suke kallon cewa ke ma kin ji dadi ko kai ma ka ji dadi ina fata muna fahimta lafazin al fitna dan mu gane muhimmancin sa a cikin literature na addini a cikin adabiyat na addini maimaituwar jin ana magana akan abu yana nuna cewa yana da muhimmanci so aqalla alqur'ani ya ambaci lafazin fitna sau 60 kamar yadda zamu raba mu ce a cikin kowane izbi akwai ambatan lafazin fitna imma fi'ilinsa ko kuma sunansa an ambace shi da siga na sura sau 36 da siga na fi'ili sau 24 wannan banda sauran mutarajifat irin al-ibtila ko al-imtihan ko makamantansu lafazin fitina kawai shi garai na ɗaya kenan kamar yadda na faɗa wannan ya nuna zuwa ga muhimmancin wannan kalma a cikin addinin musulunci asalin a lugar larabci haka ce fatana yaftinu fitnatan abinda ake nufi shine al-ibtila wal ikhtibar gwaji ko tantancewa asali a larabci ana amfani da shi don nuna ma'anar cewa abinda ake yi na gyara zinariya zinariya wannan da mata suke kwalliya da ita ai a cikin ƙasa ake tono shi idan aka tono shi a cikin ƙasa yana da datti a jikinsa yana da tsatsa da datti da ƙasa a jikinsa to yadda ake yi da a gargajiyance sai a hura wuta sai a saka shi a ciki za a bar shi a cikin wutan nan sai yayi jazir sai wannan dattin ƙasa da ke jikin shi duka sai ya fita sai ya bar asalin zinariya da take wannan kyallin da kike gani to wannan aikin sunan shi fitina sanya zinari a cikin wuta don a gyara shi shine asalin abin da ake nufi da fitina saboda ai ba karamin bala'i bane daga nan ne aka ara zuwa ga kowane dan adam da ake yi a lahira kai koma a nan duniya shi ma ke kiran shi da suna fitina kamar da Allah yake cewa yawma hum 'alan nari yuftanun ay yuhraqun la fata muna ganewa babu laifi mu ambaci wasu daga cikin ma'anan jarabawa ko fitina a cikin alqur'ani a gurguje na daya akwai yana zuwa da ma'anan wannan ma'anan mafi shahara ita ce al-ibtila wal imtihan wato jarabawa da shiga cikin gwagwarmaya kamar da Allah yake cewa game da tarihin annabi Musa wa fatannaka futunan ay wabtalainaka ibtila'an mun jarabce ka ba su ɗaya ba su biyu ba yana zuwa kuma da ma'anar shirka a alqur'ani kamar da Allah yake cewa wal fitnatu ashaddu min al-qatl al-fitna anan ma'anar shi wa shirku ashaddu min al-qatl haka wa qatiluhum hatta la takuna fitna ay hatta la yakuna hunaka shirkun yana zuwa da ma'anar kafirci wanda dan uwan shirka ne fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun wato kufrun kenan kamar da al-imamu at-tabari ya fassara hakanan yana zuwa da ma'anar cutar da mutane kamar da Allah yake cewa
ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah, ya sanya azabtar da mutane, cutar da su, yana jin tsoron cutarwa mutane kamar da ya kamata ji tsoron azaba Allah. Hakan nan kuma kamar da muka ambata azabtarwa da wuta, kamar da Allah yake cewa innal ladina fatalul mu'minina wal mu'minat, Allah yana bada labarin irin zaluncin da mutanen Makka suka yi ma al mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan, kamar da Ibn Abbas ya fassara. Sannan lafazin fitina ko jarabawa yana zuwa a cikin Al-Qur'ani da ma'anar al-udul 'anil haqq, barin gaskiya, kamar da Allah yake cewa wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilayk, cikin suratu al-ma'ida, ka ji tsoron kada su canza maka abinda Allah ya canza maka gaskiya daga abinda Allah ya koka. Haka nan lafazin fitna yana ba da ma'ana abdalala, bata, kamar da Allah yake cewa wa man yuridillahu fitnata, shi ma cikin ma'ida ko man yuridillahu fitnata ai yuridillahu idlala, ya ba daga ma'anan kuma hujja ko uzuri da mutum zai bayar, kamar da Allah yake cewa thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu ay thumma lam takun hujjatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki, cikin al'am, yana zuwa da ma'anan aljunun, hauka, kamar da Allah yake cewa bi ayyukumul maftun, bi ayyukumul maftun, cikin suratul qalam ay sanda suke tuma annabi da cewa yana fama da ciwo na hauka, Allah ya tsare shi daga haka. Yana daga cikin waɗannan sun isa a matsayin misalai, yana daga cikin shumuliya, wato gamewa na ma'anar fitina, kamar yadda na ambata a farko cewa ya shafi komai na rayuwarmu, shine akwai abubuwan da asalinsu ma ni'ima ne, asalinsu abubuwa ne da muke morewa, amma a shari'a ana kallon su a matsayin fitina. Alal misali, kunga Allah yana cewa zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir al muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayl musawwamati wal al'am wal harf, zuwa karshen aya Allah ya ce ya kawata mana mu bil adama san ababe kamar haka, maza suna son mata, mutane gaba ɗaya suna son kuɗi, suna son ababen hawa, suna son gonaki da mulki da kaza da kaza da kaza da aka lissafa, waɗannan duka abubuwa ne da ɗan adam yake so a duniya, kuma a lahira suna daga cikin nau'in ni'imar da za a ba ɗan adam a cikin aljanna. Za a ba ɗan adam sun shiga aljanna, za a ba su gidaje, za a ba su mata, za a ba su muƙamai, za a ba su kaza, wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, da batu akan mata aljanna hurum maqsuratun, gashi nan da yawa kan mafita daga mahallin. Amma a duniyan nan waɗannan ababen jin daɗin to su kansu jaraba ne, su kansu jaraba ne. Allah yana cewa wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, muna jarabtar ku da abubuwa marasa daɗi, kai muna ma jarabtar ku da abubuwa masu daɗi ma, wato mulki da sarauta da kuɗi da shugabanci da shahara da tara iyalai da tara dukiya da arziki da duk wani abin da idan mutum ya samu za a ga cewa ya more, ha ai masa hasada, ha ai masa kyashi, to su kansu a wajen shi jarabawa ne. Kamar da talauci yake jarabawa agun wanda bai da kuɗi, kamar da rashin haihuwa yake jarabawa agun wanda bata haihu ba, kamar da rashin abinci yake jarabawa agun wanda bai samu ba, to haka arziki da koshi da ƴaƴa da mallaka duk su ma jarabawa ne agun wanda suka samu. Wannan yana nuna mana yadda jarabawa ta gane rayuwarmu, ba wanda ya sace shi alhamdulillahi baya cikin wata matsala, a wannan daɗin da yake ciki shi ma matsala ne. Thumma la tus'alunna yawma idhin anin na'im, babu laifi mu masalta da wasu hadisi guda biyu da annabi ya ambata karara, ishara zuwa ga fitinar da ke cikin wannan abubuwa. Alal misali, hadisin da al-Imam al-Bukhari ya ruwaito daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sama ta dan Zaid, Allah ya kara masa yadda, da manzo Allah yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan, ku ji abin da annabi ya ce, ma taraktu ba'di fitnatan, ban bar wata jarabawa a bayana ba, adarru ala rijali minan nisa, matan da aka ce zuina linasi hubbu shahawat, matan da aka ce da mutum ya ji aljanna za a bashi wani 70 ma za a bashi, amma annabi yake cewa a nan duniya
ƴaƴa maza ban ban musu wata jarrabawa ba fiye da mata. Matan nan sawa'un iyayen su ne, sawa'un matan su ne, sawa'un kannan su ne, sawa'un koma wace ce. Saboda maza za su samu kansu a cikin fitintunu da rigingimu da bala'o'i sakamakon hulɗar su da ƴan uwa mata. Za su samu rauni. Kamar da Annabi yake cewa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajul al aqil min ihdakunna. Ban ga wata wadda take da rangwame a wajen hankali da tunani, amma kuma take iya sarrafa mai cikakken hankali da tunani kamar mace ta sarrafa namiji ba. Mace kankanuwa sai ta sa wani babban namiji ta ruda shi, ta fitar da shi daga hayyacin shi, ta sa a fara zargin ko yayi gamo ne ko an masa asiri ne. Ba haka bane? Yes, wata bata fusa an kanwar shi ko ɗan shi ba, amma ta ginda ya kara bai sai tsallaka ba. Sai da tai da shi. Sauran kishiyoyi su ta Allah ya isa. Uwar shi ba ta rasa yadda za ta yi. A ce ai asiri ne, ba wani asiri kuma kawai saboda ita mace ce. Har ta dinga gwada shi ma. Yes, wannan kuma ko saraki ne shi, ko malami ne shi, ko babba ne, ko dattijo ne. Ko mai sanin ya kamata ne bai isa ya tsira daga wannan fitilin ba. Kin ga kenan mata da suke matsayin ni'ima da Allah ya yi wa maza, kuma a lokaci guda suna matsayin fitina da Allah ya jarabci maza. Haka ne ko? Mu sake ɗaukan wani misali har ila yau na dukiya. Ai kowa yana kallon idan aka samu dukiya to an gama morewa. Jiba yadda mutanen Banu Isra'ila suke yin ma ƙaruna kirari. Suna fatan su samu irin nashi, ya laitan na mithla ma utiya qarun innahu lahu hazzun azim. In ya fito yana takama a cikin convoy din sa, sai kowa ya dinga cewa oh ina ma mu ma mu samu irin abin da qaruna ya samu. Wallahi shi dai ya more, Allah yana son sa. To amma dukiya da muke gani ƴan uwa masu albarka ita kanta jarabawa ce. Allah yana, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin al-Imam Tirmidhi daga Ka'ab ibn Iyad, Allah ya kara masa yadda, Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa li kulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake kowace al'umma cikin al'ummar dan adam Allah ya jarabce ta da wata fitina gama gari wanda kowa bai iya tsira daga wannan fitinar. Banu Isra'ila akwai fitinar da Allah ya musu. Mutanen Annabi Isa akwai mutanen da Allah ya musu. Mutanen Annabi Nuhu, wato kowace al'umma akwai wani abu da Allah ya sa musu da ba sa iya tsallake wannan jarabawa. Sai Annabi ya ce to ni fitina al'ummata ita ce kuɗi. Wannan hadisi yana daga cikin ma'alimin nubuwa, wato nuna nagartan manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ku duba ku ga yadda gaba ɗaya duk abin da muke a duniyar nan me muke nema? Kuɗi. Kowa ka gani kuɗi yake nema. Kowace mace a nan da za shi zaɓa wanda ta aura ƴan mata, me take duba? Me ma'auninta? Kuɗi. Kowane namiji in ya tashi neman yadda zai aura, ƴar gidan wa yake nema? Me kuɗi. Kowa da ya zo makarantar nan don ya yi aiki, me ya zo nema? Kuɗi. Duk wanda in ka fita ka gan shi a kan keke nafe, ko a kan babur, ko a ƙasa, ko yana sana'a, ko yana talla, ko yana bara, kai ko sata yake, me yake nema? Kuɗi. A kan kuɗi babu abin da mutum ba zai yi ba. Babu abin da ɗan adam ba zai yi ba a kan kuɗi. Masu neman mulki, ƴan siyasa, me yasa suke nema? Kuɗi. Mu da muke jefa musu ƙura'a, me ake ba mu mu jefa? Masu yawon campaign, me yasa suke yawon campaign? To yanzu har sallah ba a kunda suke don kuɗi. Da za a ce a kunu masallaci wanda idan an yi sallah isha ana raba kuɗi, sai amma ko'ina cika. Ba haka ba ne? Fitnatu ummati al-mal. In kana son ka gwada mutum, ka gwada nagartarsa, ba shi ajiyan kuɗi. Yes, ba a gane mutum nagari ne ko ba nagari ba ne, sai an ba shi ajiyan kuɗi, ko kuma an ga yadda yake hulɗa da mata. Biyun nan, hulɗar mutum da mata da hulɗar shi da kuɗi suna nuna nagartarsa ko rashin nagartarsa, suna nuna to what extent zai yi tsallake jarabawa ko ya faɗi. So da haka fitina ce sai an ta'addu'a da neman tsari daga sharrinta. So da ga wannan sun isa misalai ko?
gaba ta farko kenan mu fahimci concept na me yake nufi da fitina matsalar ka gaba ta biyu ta wannan tattaunawar ita ce wani ishara ko umarni shari'a ta yi mana akan yadda zamu amalanci jarabawa a rayuwar mu daga ciki shine abin da na faɗa yanzu yawan addu'a da neman tsari daga fitina Nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shi yana cewa wato asarara yana cewa inna sa'ida man tajannaba alfitna lalle wanda ya tsira wanda ya zauna lafiya shine wanda ya gujewa fitina yana yawan kuma cewa la tatamannaw liqa al'adu was'alu Allah al'afiya kada ku dinga fatan haduwa da abokin gaba ku dinga roƙon Allah Allah ya sa a gama lafiya dinga addu'ar Allah ya sa komai ya zauna lafiya sannan yana cewa ta'awwadhu billahi min alfitan ma zahara minha wa ma batan ku yawaita neman tsarin Allah daga fitintunu wanda suke sun bayyana da kuma wanda basu bayyana ba Allah kuma yi mana ishara a cikin fadin sa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin wato kafin fitina ta zo an hore mu da mu ta addu'a an hore mu da mu guje mu inda ake yin ta an hore mu da mu nemi agajin Allah idan kuma ta zo sai Allah ya ba mu labarin yace wala nabluwannakum kuma wallahi sai mun jarabce ku bi shay'in da abubuwa min al-khawfi tsoro daga cikin jarraba da Allah yake mutane akwai tsoro shine muna cikin dardar cewa za a buga bom a wuri kaza za a kai farmaki za a ƙara farashi za a daina samun kaza ai ma an yi juyin mulki ai ma ɗan bandi sun kawo hari wuri kaza ai yau mallam wane ne yake da duty ba yi da imani duk wannan tsoron ai jarabawa za ta yi tsanani ai kaza ai kaza al-khawf dan adam yaje yana jin tsoro a cikin zuciyarsa baya iya zuwa nan da can yanzu akwai garuruwa da dama da kasashe da anguwanni wanda ba a iya zuwa akwai gonakin da an daina noma su akwai garuruwan da sun tashi saboda tsabar tsoro min al-khawf kenan wal ju'i da tsananin yunwa yunwa saboda tsadar abinci yunwa saboda karancin albarkar da abincin yake da shi Allah ya ga dama ya hana ruwa isasshe sai zama nowa bai kyau ba ya zama a samu yunwa ko a samu hauhawa farashi kamar yadda muke gani yanzu komai farashin shi ya tashi ya ƙara tashi ya ƙara tashi ya ninka shi sai ake karanci abinci yanzu ba kowa ke cin abinci sau uku a wuni ba an daina ma wannan yayin sai abin da ya sawwaka ko kuma a cira albarkar abincin gashi kana gani amma baya kosarwa ran da muke magana da wani dan uwa mai barkwanci haka yace yanzu garin kwaki ma Allah ya dabe mai albarka sai ka jika ma baya da an jika shi ba sai ya cika kwano ba to be yanzu sai ka jika kawai iya yadda yake haka baya karuwa ko kun lura shi tace wallahi haka ne to haka sai shi wannan mai barkwanci yake cewa to ita ma siga ma yanzu a dabe mata albarka da an ka saka cokali ɗaya zai je sai ka saka cokali biyar ba ta zaki ba ni dai ban san ko daga sai bane to yana daga cikin jarabawa da Allah yake yunwa ta addabi mutane yanzu sharbanka da kaga mutum kaji ya sharbanka da kai gatsa a ce ka ci har kai gatsa ko ka ji magwaci ya zo maka ai an manta ma gatsa ko ba ta cikin lissafi yanzu sai dai a ci alashi hannu ko mun gane yawa yanzu ka tausiyawa almajirai waɗannan masu yawo ko ɗan ƙwanzo da duk gida za a aje musu ana ajewa almajirin gidan kwanan shi shi ma yazo ya ɗauka yadda ƴan gida suke ɗauka har ma ya dinga ƙorafi ya ce ba a sa mishi miya isasshiya ba ko nama ɗaya aka sa mai ko wallahi shi bai cin miya kaza ai ta bashi hakuri da mun muna yara haka ake wa almajirai yadda ake aje miki kwanan ki ake aje ma kwanan ka haka ake aje almajiri a gida yadda ake mana kayan sallah haka ake musu an canza muku takalmi za a canza ba almajirin gidan wanda yake taya mamanku aiki to amma yanzu yaran gida ma ba su samu bai na ga almajirai dole ka tausaya musu to min al-ju'i kenan min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali da tawaya a cikin dukiya tawaya abinda ke isarka da yau bai isarka da ana cewa akwai middle class akwai me yake ce musu ba lower class akwai elite ko upper class ko ana raba mutane a social order zuwa gida uku akwai ajin talakawa akwai ajin attajirai akwai ajin tsakatsaki galibin mutanen da ada suke daukar albashi suna ajin tsakatsaki ne kaga mutum da albashi ne amma yafi karfin larurar gaban shi yana da rufin asiri yana da gida yana da mota albashin shi ya isa ya ci abinci ya ciyar da iyalan shi ya musu sutura har ya taimaki wasu ya ishe shi ko kuma talakawa masu ƙananan ƙarfi wanda ba su kai ƙarfi haka ba sai kuma akwai manya na sama to yanzu saboda bala'in jarabawa duk waɗannan da ke ajin tsakiya da an dawo da su ajin ƙasa an musu demotion babu kowa yanzu ajin tsakiya in dai albashin mutum yake dauka yanzu albashin shi bai isa shi bai isa ba a ci abinci ba sai dai ya da wata hanya ta halas ko ba ta halas ba to naqasin minal amwali kenan attajirai da yawa yanzu suna da kuɗi amma kuɗin ba su isa abin da za a yi ba da idan da aje maka kuɗin da ake biya aje maka nawa ne 300,500,700 da yayi tsananin tsada ya kai miliyan 1 amma yanzu a bana din nan an ce duk wanda ke son zuwa makka to ya fara ajin miliyan 450 saura kuma za a ji nawa ne miliyan 450 ba to da wannan idan kana da wannan kuɗin din 'yan gidanku sai ka biya musu maka ku wajen 10 za ku jiya wannan kuɗin yanzu kuɗin mutum ɗaya ne ko mun gani da nawa ake biyan sadakin budurwa ni da aure na fari ina jin ko 30,000 aka biya 25,530 yayi tsananin tsada 40,000 a cewa ba a kyauta ba yanzu daga 200 ne yes ko muna ganewa yadda abubuwa suka canza yawwa da nawa ake bada kuɗin tara kuɗin break da ake bayarwa naira 5 naira 10 ko yanzu an baki 100 ba zai ishe ki ba sai dai in kin siya ki koye ka kawo ki ta gani Allah ya kyauta na a saurara wa naqasi min al amwali wal anfus was thamarat da dadan ƴaƴan itatuwa sai ai ta noma babu albarka inda ake samu buhu 30 sai a samu buhu 3.5 wani ma ba za a samu ba sai dai kawai a karmami wa naqasi min al amwali wal anfus was thamarat bari muku misali da abinda za ku gane da idan mangwara ya shigo ba yana yin arha ko waye ta sha ba yanzu dai yin arha ko wani kasin yawwa haka da misali idan kaka'a ta yi irin wannan lokacin abubuwa tsayawa suna yin arha yanzu babu wani arhan kaka'a babu shi ko irin su dangi ɗannan da ake siya da fafiya da rogo baka ganin su komai yayi tsada wani kasin zinal amwali wal anfusi was samarat Allah ya ce wa bashir sadiri to shine abin da muke magana Allah ya ce ayi hakuri ayi hakuri masu hakuri a musu bishara sune wanda duk bala'in da ya same su alladhina idza asabatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to komawa zuwa ga Allah a lokacin musiba bari ba ku wannan labari mai ban sha'awa Ummu Salama kuna jin sunanta ko matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunan mijinta Abu Salama sai ya rasu annabi ya koya musu cewa duk in ka shiga cikin musiba kai wannan addu'a Allah zai canza maka da abin da yafi wannan abin da kake da shi da mijinta ya rasu sai ta ce to bari ne yayi addu'a tunda annabi ne ya ce ayi ta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ta yi addu'a amma tana cewa a ranta ni fa ban ga miji irin Abu Salama ba babu irinsa ku duba yadda Abu Salama ya dace wani miji ne matar shi ta ce duk yawan garin nan babu irin shi ina ganin daga Abu Salama wataƙila sai dai ko ni da nake magana kawai maza su sai maza ya kamata ba su canza tunaninsu ba ya zama cewa kana tunanin matar ka za ta ce da gaske wani babu irin shi ko kuma Allah ya sa ƴaƴa na su a wurin miji irin nawa ya kamata maza su dinga wannan tunanin in ba haka ba yanzu inda maza su mata suka zauna babu abin da suke illa shine mara albarka cewa ba mu da kirki kuma da gaske ne kirkin mu ya ragu sosai amma shi dai Abu Salama ya dace matar shi ta ce ban ta ga miji irin shi ba mijin kuma fa a cikin taron sahabbai su Abubakar su Umar su Usman su Ali duk wannan suna raye wacce bata ga miji irin shi ba kuma iya gaske take ta cika bata ga miji irin shi ba amma da zaka tace bari na yi addu'a wata kila Allah ya karba ya saka mu zaka ta yi addu'a da Allah ya nisa shi nuna mata iyakata yana mata cewa shine Allahul Ghuyub sai ya canza mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda bata taba tsammani ba to haka ake so mu zama muna da wannan gaskatawar ga abinda aka ce mana mu yi addinin mu an ce mu dinga ina da laigo to mu dinga yi mu dinga la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim addu'ar wa zannuni idhabu mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fa nadha fi dhulumati allahi la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sana fitar da mutane daga bala'i ba dan kada ba jiba dai wannan annabin kifi ne fa ya hade shi kifin ya riga ya lankwame shi wanda kawai ya riga kamar a ce ya tafi lahira kenan amma da ya dage yana ta yin wannan addu'a kifin ya ji ina wannan ba zai cinye mishi ba sai je fana baza bil ara'i ya je ya tofar da shi ya amayar da shi akan yashi ya fa riga ya hade shi saboda haka ko a bakin kura mutun yake ya waita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin annabi yace ta tseratar da wannan bawan Allah shine annabi Yunus kuma kai ma in kai kai musulmi za ta tseratar da kai ah to an ce lokaci ya tafi gon to Allahu musta'an to bari mu dan fadi kashe-kashen fitintunu na jarabawar rayuwa a gurguje fitina tana iya zama fardiyya wata shafe ni kadai ta iya zama kuma jima'iyya wata shafe mu gabaki daya wato kowanne mutum yana da jarabawar shi khasa sannan dukan mu kuma da jarabawar mu ta gabaki daya tana iya zama kuma ta shafi abubuwa kamar haka tana iya shafan addinin mu tana iya shafan wato rayuwar mu tana iya shafan lafiyar mu tana iya shafan tunanin mu tana iya shafan zamantakewa abubuwa da dama kusan tana shafan su saboda haka akwai fitina ta shubha mutum ya kasa gane gaskiya akwai fitina ta kafirci mutum ya zama ba musulmi ba akwai fitina ta biye masha'awa biye wa saban Allah mutum yana son ya saba wa Allah kamar satan jarabawa da kuke akwai fitina ta abokan gaba kafirai ko barayi ko masu kama mutane duk fitina ce su ba akwai fitina da take shafan dukiya akwai fitina a cikin iyali fitina game da ƴaƴa ko mata ko abokan zama game da ainihin wato Huzaifa yake fata yake fara cikin hadisi shi go fitinan mutum game da iyalan shi da matan shi da sauransu wanda Allah yake kankare mana su sakamakon yake kankare mana zulubai sakamakon wannan fitinan har ila yau zan ta tsallakawa a gurguje menene sababan da ke kawo mutum ya shiga cikin jarabawa a rayuwa daga ciki akwai jahilci rashin sani yana sa mutum ya auka cikin wata fitina da bai kamata ya auka mata ba daga ciki akwai ganganci mutum yana ji yana gani ya fada abin da ya san fitina ne daga ciki akwai munafurci wato mutum ya zama zuciyar shi daban da bakin sa wannan yana auka da mutum cikin fitina daga ciki akwai biye ma abubuwan da suke wato masu rikici san shiga cikin rigima da rikici daga ciki kuma akwai san girma san girma na sa mutum cikin fitina da kai kuma tsanantawa a wajen usalanci daban addini da akwai kuma hasada da akwai kwaɗayi da akwai rashin yafiya idan mutum bai yafi dillifin da aka masa ko kuma zagin mutane ko wulakanta su duk wannan suna jawo mutum ya shiga cikin fitina bari mu tsallaka kan asalin abin da ya kamata mu faɗa tun asali shine ta ya za mu kare kanmu ya yi kamata mu mu'amalanci fitinonin da muke ci abu na farko mun ambace shi shine yawaita addu'a dan samun tsari daga fitintunin rayuwa da jarabawoyinta a saurara wajibi ne mu tsawaita addu'a a cikin sallolinmu da sauran lokutan da ake yin addu'a misali lokacin buɗe baki ga masu azumi bayan kiran sallah a ranar juma'a tsakanin la'asar zuwa magariba tsakar dare lokacin shiga cikin damuwa bayan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan aikata wani aikin alkhairi na sadaka ko sallah ko makamantansu duk wannan lokuta ne na musamman da ake karban addu'a to mu yawaita addu'a da neman tsari daga fitintunu Allahumma ajirna minal fitna da ire-iren su abu na biyu shine shi ma mun ambace shi shine hakuri idan fitinar ta zo to dole ayi hakuri hakuri yana nufin a daure a cije a san cewa za ta wuce a tuna cewa kuma wasu ma sun shiga cikin irin wannan fitinar su wuce kamar da Allah yake cewa wala kad fatanna allazina min qabli ai mun jarabci wanda suka gabace su kuma mutuna bayan Allah na gani wanda sun fi mu nagarta Allah ya fitine su kamar annabawa kamar manzanni kamar salihan bayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka wasu daga cikin al-mustad'afi masu rauni suka zo suka same shi suka ce me zai hana kai addu'a Allah ya tsiratar da mu daga cutar wanda ake mana sai yace kun cika gaggawa ku je ku ci gaba da hakuri waɗanda suka rigaye ku ana kama ɗaya daga cikin su a tona rami a yi ginin rami a sa shi a ciki sannan a sa zarto a tsaga tsakiyar kanshi har a yi ta tsakankanin kafafun shi amma ba zai rubbe ba addini ba ya daure ya hakura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mishi jarabawa iri daban-daban a rayuwarsa hasali babu wata jarabawa da mutum zai shiga a yanzu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ganta ba tare da cewa shine bawa mafi daraja a cikin bayin Allah amma Allah ya jarabce shi dan mu dauki izira Allah ya jarabce shi da abokan gaba wanda suka hana shi sakat a Makka tsawon shekara 13 Allah ya jarabce shi da tsoro wannan abokan gaban suna neman ka za su kashe shi wa idh yakurbika alladhina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah sun mishi makirci ko dan su kama shi su daure shi ko a kore shi ko a kashe shi har ran da ya fita din ma sai da suka bu sawu za su kashe shi ya shiga cikin wannan fitina ya shiga cikin fitinar yunwa Aisha tana cewa sai ai wata uku a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a taba daura tukunya ayi abinci ba a daura tukunya ruwa yace ya kuke yi ku rayu ya gaggona tace ruwa muke sha mu ci dabino sha ruwa ko mu ci dabino mai salati ba kwanta Abu Ubaida ibn Jarrah yana bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika su a cikin runduna ta sojoji su bi sawun wasu Quraishawa yace fazawwadana bi jarabin min tamrin aka bamu buhu daya kamar a ce tumbi guda ɗaya na dabino shine abincin rundunar sojojin gaba ɗaya ce dan haka kullun a rana dabino kwaya ɗaya ake raba musu aka ce ya kuke yi yace kunna na masuhu kama ya masu sabiyul halwa sai za mu saka dabino nan a baki mu ta tsotso kamar yadda yaro yake tsotsan minti guda ɗaya za a ba mutum a rana ya tsotsa har ya narke shikenan ana nan dabino ma ya kare sai suka gama in suna cikin tafiya sai ga bishiya sai su karkadi ganyenta su murza su zuba a cikin ruwa su shanye ruwan da dabino yace ya sai da suka koma suna yin kashi irin kashin awaki saboda abincin sai da mai irin awaki a cikin waya taba shiga irin wannan yunwa babu Abu Rara yace muna jin yunwa har cikin muna kuka har mu dinga daura dutse muna daurewa da wani kyalle haka dan cikin ya daina kuka har mutun ya fadi kamar ya suma saboda yunwa saboda haka sun fi mu shiga cikin yunwa da balani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan yunwa matan shi sun ji sahabban shi sun ji saboda haka mu dinga tunawa da cewa ba mu kadai Allah ya jarabta ba sannan mu dinga tunawa da ni'imomin da Allah ya yi mana wanda sun fi jarabawar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha farkon ni'ima mafi girma da Allah ya yi miki ko ya yi maka shine da ya yi ki musulmi da ya yi ka musulmi ya yi ka musulma wannan ita ce ni'ima mafi girma da Allah ya yi mana in kuma muka tsira da ita to duk abin da muka yi asara kankani ne to mu dinga godewa Allah akan ni'imomin da ya mana mu dinga tuna cewa Allah ya ba mu ni'ima kaza kar mu yawaita korafi sannan ana so kuma a cikin zamanin fitina da jarabawa mu dinga bi a hankali
kar mu saurin yanke hukunci ko saurin daukan mataki fi ta'annis salama wa fil adlati nadama.
Daga cikin abin da ke faruwa na fitina da sani shine barne misali da mata da suka fi yawa anan gulma an ce gulma ta koma cikin maza yanzu ko amma dai labari ne kawai har yanzu mata sune shugabannin gulma.
Yes.
Idan aka kawo miki gulma aka ce wacce ta yi gulmarki kafin ki fara a shari'a haƙƙi je aljanninki su tashi, to ki saurara tukunna, ki ba a hankali, ki bincike, ki tantance, ki san me ya kamata ki yi, at-ta'anni bi a hankali. Idan mutum yana da gaggawa zai yawaita yin abubuwan da zai nadama, amma wanda yake bi a hankali to zai yi karanci wajen nadama. Saboda haka a cikin lokacin jarabawa da fitina ana so mu dinga bi a hankali, kar mu dinga saurin ɗaukar matakai waɗanda za su iya jawo mana wato mu shiga cikin damuwa. Sannan a ruko da Alƙur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a koyaushe, musamman kuma a lokacin fitina, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa a ƙarshen al'amarin duniya sanda fitintunu za su yawa wanda za su tsira su ne masu riko da Alƙur'ani da sunna a cikin hadisai daban-daban, kar mu tsawaita. Sannan kuma kusanta izuwa ga mutanen kirki, mutane masu kirki, malamai, masana, bayin Allah, waɗanda suke suna da kirki a koyaushe a kusance su, saboda a kusanci izuwa gare su yana kusantar da mutum zuwa ga alkhairi, yana kuma nesanta shi zuwa ga fitintunu da matsaloli. Sannan alhirsu alal jama'a, wato mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Idan muna da tarayya da junanmu wajen taimakekeniya, za mu rage wa kanmu matsaloli da yawa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yabi wafdul ash'ariyyi, ya yabe su sosai. Wasu tawaga ne masu kirki wanda suka bada wata ɗabi'a da ba a taɓa gani ba. Abinda suke yi shi ne, idan aka fahimci cewa wasu suna cikin matsala, wane gidansa akwai abinci, wane kuma babu, wane yana da isasshen kayan abinci, wane bai da shi, sai su fito da wani shimfiɗi sai a baza shi gaba ɗaya, sai a ce duk mutanen anguwan nan kowa ya fito da abin da yake da shi na kayan abinci a gidansa, sai a haɗa duka a waje ɗaya, wani ya fito da buhu biyar, wani ya kawo tiya biyu, wani ya zo hannu rabbana, duka sai a haɗa. Ba haɗa kuma sai a kirga yawan mutane, sai a raba daidai wa daidai, kowa ya samu kenan. Tafijan anya yanzu akwai anguwa da za a yi haka kuwa, to dai sahabbai suke yin wannan, gogo muna cewa muna koyi da su ko yawwa. Saboda haka yana da kyau, ko da ba za mu yi irin wannan ba, mu samar da hanyoyin attakakul, wato hanyoyin taimakekeniya ga junanmu, mu zama masu taimakawa, masu yawaita baya wa junanmu uzuri, masu yi wa junanmu alkhairi, masu junanmu fatan alkhairi. Bari na rounding off gaba ɗaya, saboda in aka yawanci surutu sai a manta farkon, sai saƙon ya narke, na ga wasu sun fara bacci ko sun fara gajiya, ko ni ma na zan musu fitina, surutu na yayi yawa ko? ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda muka faɗa tun farko, kun ga wannan rayuwar, dama Allah ya kawo mu duniya ne don ya jarabce mu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya kawo mu duniya ne don ya jarabce mu. Idan muna son tsira daga jaraba wannan, to mu ba Allah, mu tsaya akan biyayya Allah, tauhidi mu rike shi, bauta Allah ibada mu rike ta, biyayya aure, biyayya iyaye, biyayya na gaba, neman gaskiya, aiki da gaskiya, kyautatawa, to mu rike waɗannan. Sannan mu rike tuba daga zunubai da neman gafara. Saddidu wa qaribu, mu kusanci ƙofofin alkhairi, mu gushe wa ƙofofin barna, mu zama mutanen kirki a kore yaushe. Wannan shine tsiranmu a duniya da lahira. Duk wannan bala'in da ake ciki da wannan jarabawa, idan mutum ya samu ya tsira da imanin sa, ya mutu da imani, shikenan fa ta kare. Duk bala'in talauci bai sai bi ka kabari ba, dole bakkan ka je kabari. Idan ka je lahira kuma, ko ki ka je lahira, idan dai ka mutu da imani to alhamdulillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar alkiyama za a zo da mutumin da yafi kowa shiga bala'in talauci a duniya nabi yace fa yusqu fil jannati sabghatan a tsoma shi aljanna tsomawa daya sai a fito da shi sannan mai tambaya a ce zaka iya tuna wata wahala da kasha a duniya zai race da Allah yace duka ya manta ki tunanin wani wanda yafi kowa shan wahala da bala'i da kunci da rashin lafiya da shiga cikin bala'i a duniyar nan ranar alkiyama indai ya mutu da imani bazara ya shiga aljanna zai manta komai haka kuma wanda yafi kowa jin dadi a duniya cikin kafirai za a zo da shi a tsoma shi a cikin wuta su daya sai a fitar da shi yana iyu a tambaye shi kana iya tuna wani dadi da ka taba ji a duniya zai rantsa da Allah ya ce ma marrabiya khairun qattu yace ya rantsa da Allah ba zai taba tuna wani dadi da ya taba ji ba tsomawa daya aka mai a wuta so raka bala'i na kashe shi da shiga wuta innahu muntadkhilun nara faqad akhzaita kuma lil zalimin min ansar wanda duk ya bari Allah ya shiga da shi wuta to wannan shi ne ya tabi so raka mu alkinta imanin mu mu zama mutanen kirki dan mu samu mu cika da imani mu tsira a duniya da lahira zan saurara anan insha Allah da fatan abinda na faɗa wanda yake daidai Allah ubangiji ya bani ladan fadi da kuma bani ni da ku ikon aiki da shi Allah kuma ya kawar da kurakuran da na faɗa daga zakatanku Allah kuma ya sa mu cika da imani yadda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri ubangiji Allah ya hada fuskokin mu a cikin rahamar sa karkashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ta musamman ga iyayen mu da malaman mu addu'a ta musamman ga wanda ta kafa wannan makaranta Hajiya Mahdiya Baba Ahmad Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya kai mata ladanta na sarakatul jariya da tayi da ita da sauran ƴan uwanta mutanen kirki mutanen zirar Baba Ahmad irin su Mariya Baba Ahmad da sauransu na raye da na mace Allah ya gafarta musu gabaki daya Allah ya gafarta malaman mu irin su Malam Albani Zaria da sauran malaman mu da iyayen mu musukin da muka da anan Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah.